sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masalaro, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 11 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanan labarai.
Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kiev a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mamban kungiyar tarayyar Turai. A yau Asabar din kuma, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asia ciki har da Taiwan. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tunkarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka, masu zanga-zangar da basu ji dadin abubuwan da shugabannin za su tattauna akai ba a hukumace sun tattara a wajen taron don yin zanga-zanga.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa al'ummar garin Dogon Noma a jihar Kaduna suna ci gaba da zargin wani jirgin sama da kai musu hari duk da sanarwar gwamnatin jihar cewa jirgin ya kai dauki ne.
Da jirgin na ya zo fa a wajen su ya nufa ya dinga zuwa musu wuta, saboda haka idan jirgin na ya zo domin ya kare mutane ne, to yaya za a yi yan ta'adda da su samu lokaci suna bi gida-gida suna sa wuta kuma sun kwashi ganima sun kwashi dukiyar mutane.
Wani ɗan kasuwa ya bayyana ra'ayinsa akan taron raya cinikayya tsakanin Ghana da Amurka wadda za a gudanar a mako mai zuwa.
Abubuwa da Afirka za su ribanci daga wurin Amerika ke nan. To problem da akwai shine batun rashin bin dokoki na Afirka.
To muna dauke kuma da wani rahoto daga Jamhuriyar Niger akan kira da hukumomin jihar Agadez suka yi da rufe wani sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar, kada kuma a maida mutanen a kasarsu. Kamar kowane yammacin rana Asabar, muna dauke da shirin a dawo lafiya wanda zan gabatar. Za a ji kuma kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kiev a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mamban kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da kasar ta yi a kokarin zama mamban tarayyar Turai, abinda Ursula ta rubuta kenan a wani sakon Twitter. A yau Asabar, Zelensky ya faɗi cewa tabbas kasarsa za ta samu nasara a yakin da Rasha ta fara da ita, a lokacin da yake magana daga wani wuri da ba a bayyana ba a Kiev. A wani jawabin kuma da ya yi don wakilai da suka halara a taron kolin tsaron nahiyar Asia da ake kira Shangri-La Dialogue ko SLD a takaice, wanda ke wakana a birnin Singapore, Zelensky ya ce Ukraine na gwagwarmaya wajen ci gaba da samar da abinci saboda tashin hankalin. Kuma wasu sassan kasashen duniya na fuskantar matsalar karancin abinci da yunwa sosai saboda Rasha ta toshe hanyoyi. A gefe guda kuma, a yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asia ciki har da Taiwan, yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. A yau, yankin Indo-Pacific shine babban wurin da muka ba fifiko a ayyukanmu, abinda ya fadawa ministoci da jami'ai daga kasashe 42 kenan a taron na SLD, wato babban taron tsaro na nahiyar Asia da ake yi a Singapore har zuwa gobe Lahadi. Ya kara da cewa a yau yankin Indo-Pacific na da muhimmanci a manufofin Amurka. Austin ya yi cikakken bayani akan shirin Amurka na hada kan kasashen nahiyar Asia da suka damu da ikon da China ke nunawa a yankin ta hanyar kulla kawance da musayar sojoji. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tunkarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka, masu zanga-zanga da basu ji dadin abubuwan da shugabannin za su tattauna akai a hukumace ba sun tattaru a wajen taron don yin zanga-zanga. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden ke marabtar shugabannin kasashe a taron kolin nahiyoyin Amurka, inda matsalar kaurar baki ta zama wani babban batu a nahiyoyin, Masu fafutukar kare haƙoƙin baƙin haure sun buƙaci a warware batun matsayin baƙi marasa takardun zama ƙasa a Amurka. Wata 'yar gwagwarmaya mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ta ɗaura kanta a jikin katangar wurin da ake taron, yayin da kotun ƙolin Amurka ta sake nazarin batun wanda ya janyo cece-kuce. Sauran masu zanga-zangar sun bayyana rashin jin daɗin su akan ƙasar da ta sauke taron, wato Amurka, saboda hana ƙasashen Cuba, Nicaragua da kuma Venezuela zuwa taron. Amurka ta ce ƙasashen da ke bin tafarkin demokradiyya su ne kaɗai za su halarci taron. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To, amma kafin nan, duk da bayanin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi game da taimakon da al'umman garin Dogon Noma suka ce jirgin sama ya yi wa 'yan bindiga suka kai musu hali, wanda gwamnatin din ta musanta, shugaban kungiyar al'ummar Adara ya ce ba su gamsu da bayanan gwamnati ba, saboda a cewarsa ba wato jirgin saman bai taimaka ma al'ummarsu ba. Ga dai kalaman Mr. Awami Diyo mai samari, shugaban al'ummar Adara, wanda ya bayyana mana a cikin rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga jihar Kaduna.
Abin da muke cewa shine tun daga wajen 2013 an fara kawo mana hari a cikin kasar mu na Adara. Da farko dai irin su cattle rustlers, masu satar shanu, sune suka fara kawo a hari, suna kwashe shanu haka nan. Daga baya kuma aka zo aka shiga kidnapping, wato garkuwa da mutane. Karshe sarkin mu gaba daya ya zo ya rasa ransa. To, na karshe shine wannan da aka yi ran Lahadi, gwangamu an kai mata hari har an kashe mutane wajen 32. Har ma da jirgin sama.
Ku kun ga jirgin saman kuma me yayi?
Mutanen da suna a kauyen sune suka ganta da idonsu, sun ce wannan jirgin sama fari ne.
To, amma kun ji sanarwar da gwamnati ta yi cewa jirgin ya zo ne ya kawo tallafi, ba jirgin 'yan bindiga bane, ya zo ya taimaka wa al'ummar ku ne?
Mun ji wannan sanarwar kuma mun yi mamaki. Amma duk da haka, inda ma sun zo din sun kare mutane da za mu gane, amma mu da jirgin na ya zo fa a wajen su ya nufa ya dinga zuwa musu wuta. Saboda haka, idan jirgin na ya zo domin ya kare mutane ne, to yaya za a yi yanta da za su samu lokaci suna bi gida-gida suna sa wuta, kuma sun kwashi ganima, sun kwashi dukiyar mutane?
Zargin amfani da jirgin saman wajen kai hari ga waɗannan al'ummomi dai ya sa na sake neman kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna, Malam Samuel Alwan. Sai dai sama da sa'o'i 18 da aike mai saƙon bai ce komai ba. Duk da yake dai sanarwar farkon da ya fitar ta tabbatar da cewa jirgin sojan sama ne ya kaiwa al'ummar na Dogon Noma ɗauki. To, kowane irin tunani masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getse ke da shi game da irin wannan zargi?
Ai, ba anan aka fara ba. An yi irin wannan a jihar Zamfara, an yi a jihar Katsina, an yi a jihar Sokoto, an yi a jihar Niger, akalla a gurare sun kai guda 6, inda jirage suke zuwa ko su sauke makamai ko wasu abubuwa, sannan kuma gwamnati ta fito ta yi kariya. Babban abin da na ji daɗi shi ne da gwamnatin Kaduna ba ta yi roƙasa a gwiwa ba, ta fito ta tabbatar da cewa jirgi ya je, amma jirgin kuma na sojojin sama ne. To, idan gaskiya ne na sojojin sama ne, to me yasa jirgin bai tsaya ya taimaka bayan a lokacin da ya zo, kuma a daidai lokacin ne aka kai hari wannan gari, aka kashe mutane barkatai?
To, amma dakta, idan har jirgi ne kamar inda su suke zargi, to kuna ganin jirgi nawa ne?
Jirgi kamar ai na gwamnati ne, wanda ita gwamnatin ta tabbatar da cewa jirgin nan na sojoji ne. Dan haka sai a koma a je a duba sadarwar da ta bada umarnin mai jirgin ya tafi, kuma da ya dawo da wani sakamako ya dawo.
Shi dai shugaban kungiyar al'ummar Adara, Mr. Mai Samari, ya ce koma dai me ya faru, al'ummar waɗannan yankuna guda 2 da aka kashe musu mutane 32, kuma aka kone musu dukiya, suna neman taimako.
Gaskiya suna cikin wani hali wanda gaskiya ba za mu iya mu yi bayani ba. Yanzu haka gaskiya ana cikin mawuyacin hali, amma muna roƙon gwamnati. Mun ji dai cewa bayan wannan hari jirgi ya je da kuma sojoji, to mu haka muke so su je din a gani cewa suna yi abin da ya kamata.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To, a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya kuma sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da kuma Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta dawo da cigaban labaran duniya kashi na 2.
A yau Asabar, shugaba Joe Biden zai ziyarci jihar New Mexico don yin magana game da kokarin da gwamnatinsa ke yi na shawo kan gobarar daji, yayin da mazauna yankin suka fusata akan yadda jami'an gwamnatin tarayya suka bar wutar da ake tadawa da nufin raya gandun daji ta bazu ta kai inda ba za a iya shawo kanta ba, lamarin da ya haddasa gobarar daji mafi girma da aka taba gani a tarihin jihar. An iya shawo kan gobarar ta bangarori da dama, amma har yanzu tana can tana ci a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi. Gobarar ta lakuma gidaje sama da 430 a fadin murabba'in kilomita 1,300 tun a farkon watan Afrilu, a cewar jami'an gwamnatin tarayya. Kwashe mutane da aka yi daga yankin ya sa dubban mazauna yankunan karkara da ke da tushen Turawan mulkin mallaka na Spain rasa matsugunansu, yayin da lamarin ya kuma haifar da gurbatar yanayi da ba a taba faɗi ba. Fargaban gobarar na kawo damuwa game da zaizayewar ƙasa da zaftarewar laka a wuraren da zafin wutar ya kutsa cikin ƙasa da saiwoyi. An yanke wa tsohuwar shugaban riƙon ƙwarya ta Bolivia, Jeanine Añez, hukuncin ɗaurin shekara 10 a gidan yari a jiya Juma'a, bisa zargin da ke da alaƙa da ɗarewa kan kujerar mulki a shekarar 2019, a daidai lokacin da aka yi mummunar zanga-zanga da ta kai ga sa tsohon shugaba Evo Morales yin murabus da kuma gudun hijira. Kotun ta samu Añez da laifin yin watsi da aikinta da kuma sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar a lokacin da ta ayyana kanta a matsayin shugabar ƙasa, wani abu da Morales da jam'iyyarsa suka kira juyin mulki. Magoya bayan Añez sun musanta cewa juyin mulki ne, suna cewa zargin wuce gona da iri da aka yi wa Morales shi ya haifar da bore akan titina. Hamɓarar da shugaban ƙasar Bolivia na farko da mataimakinsa ya haifar da babban gibi da ya ba Añez damar zama shugaban riƙon ƙwarya a matsayinta na shugaban majalisar dattawa ta biyu, a cewar su. Lauyoyin da ke kare ta sun ce za ta ɗaukaka ƙara.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ranar 16 ga wannan watan Yuni ne ake sa ran Amurka za ta gudanar da wani taron karfafa alakar diplomasiya da cinikayya tsakaninta da Ghana, abinda zai baiwa Afirka damar cimma nasarar inganta yarjejeniya tsakanin wato na cinikayya ba tare da samun wani shinge ba. Wakilinmu Hamza Adam ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
Taron da za a gudanar a Accra, babban birnin kasar Ghana, ya samu halartar mataimakin sakataren harkokin bunƙasa cigaban kasuwanci na kasan Amurka, Donald Dominic Graves, tare da ministan tattalin arzikin kasar Ghana, Ken Ofori-Atta, da ma wasu jami'an gwamnatocin kasashe biyun, wato Ghana da Amurka. Takin wannan taron shine karfafa yarjejeniya a tsakanin kasashen Afirka domin bunƙasa harkar cinikayya da kasuwanci tsakanin Afirka da kasan Amurka. Mawdu'an da za su fi ɗaukan hankali a taron shine zamanantar da harkar kwastam da samar da kayayyakin aiki da sarrafa kayayyakin ta hanyar amfani da na'ura tare da amfani da fasahar zamani gurin karfafa tattalin arziki mai dorewa a nahiyar Afirka. Na tuntubi mashhurin harkar kasuwanci mai jigilan kaya daga Amurka zuwa wasu kasashen nahiyar Afirka.
Audu Soho Salga, forum da za a yi daga Ghana da ya danganci Amurka da Afirka. Gaskiya ne akwai advantages sun da Afirka za su samu inda sun yi haɗin kai da Amerika. Na farko, in ya zo wurin technology, bai Amerika Allah ya ba su fasaha su za su iya su taimaki Afirka. Na biyu kuma, in ya kai wurin tattalin arziki za su iya su taimaki Afirka. To abubuwa da Afirka za su ribanci daga wurin Amerika kenan. To problem da akwai shine batun rashin bin dokoki na Afirka. To shike damun mu kasuwanci, basu kasuwancin da muke
shi ko kwararre ta fannin tattalin arzikin ciki da wajen Ghana, kana lecturer a Jami'an Christ the King University a Ghana, Malam Najib Ibn Hassan cewa yayi
marga ta zo ta shukis Ghana ta zo Ghana in yaso tunda kamar su America suna in partnership with Ghana. To wannan ya project Ghana high. To with that projection nan wannan kungiya ana ko African Continental Free Trade Area zuwa Ghana ta champion wannan course ne in yaso ta rally all other countries in Africa behind it. America zuwan su nan ga in za su invest nan ga in our businesses, I mean foreign direct investment kudi ya shigo cikin Ghana kama ga foreign currency ya zo, without one it can stabilize our currency. Mun suka zo kuma nan kuma once they establish business an ya samu employment, so shi sun zo technology with sophisticated machines wanda ku zo sun train Ghanaians.
Kafin karshen taron dai ana sa ran karfafa halakan kasuwanci tsakanin Amurka da nahiyar Afirka musamman fannin zuba jari, abinda zai taimaka sosai gurin tabbatar da inganta yarjejeniyar ciniki mara shinge a Afirka da walwala na tafiye-tafiye ba tare da tarnaki ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Tuwa gaida Malam Hamza. Bari mu rika jamhuriyar Niger, inda hukumomin jihar Agadez suka yi kira da rufe sansanin karɓar ƴan gudun hijira da ke birnin. Wato wannan ya biyo bayan wani mutuwar wani da ya nemi mafaka a gurin ne wanda ya zama ɗan ƙasar Sudan, bayan haka kuma aka samu rikicin da ya kai ga jikata jami'an tsaro a gurin. Ga dai wakilinmu da ƙarin bayani.
Kiran a rufe sansanin karɓar ƴan gudun hijirar da shugaban da'irar birnin Agadez ya yi Muhammad Anako ya biyo bayan mutuwar wani mai neman mafaka wanda ɗan asalin ƙasar Sudan a watan da ya gabata tare da jikata jami'an tsaro biyu. Yayin wani bore da ƴan gudun hijirar suka yi, Efad Hamadu, mataimakin shugaban da'irar birnin Agadez.
Wani solution da adda koi santro na refugee kurum a Arheshi. Kama yadda kuka sani kwanaki sun yi wani wata zanga-zanga. Yan kwanan mutanen kun san yadda mutane duk sun ga yadda suke kwanakan ga duka harakar tsaro wajen nan duk ta barbare, kuma mutanen na vraiment ana jin tsoronsu tunda suna iya kawo tashin kai wanda yake. Yau shekara nawa Agadez ta karbe su da hannu biyu, yanzu ga sakamakon da suke badawa na wannan na son tashin hankali da wani rashin zaman lahiya. Shugaban Conseil Regional ya ga mata wagawa da ta zo da niyame ba yadda za a yi yanzu kurum wannan mutanen arhe wannan wurin, wannan mutanen su samu su kai su wani can ba jiha Agadez ba.
Jama'a Agadez sun bayyana jin daɗin su kan wannan matakin, inda suka nema da a gaggauta rufe sansanin.
Tunana ni Abdu, wannan magana muna goyon bayan ta an yi nazari bisa ita sosai, saboda don ga ƴan gudun hijiran gaskiya ba ƙaramin illa suke kawo mana cikin jiha Agadez. Mu ta san samu ce ma kawai a tsaida su kowane a zan kai su can gaban shi. Kaga wannan ga mutane akwai haƙƙin minar a ciki, yau ko da sun zo sayin wani abu wurin ka za ka gani suna neman matsala.
Sunana Ibrahim, gaskiya na ji daɗin ga magana daga sunan sula ta kafa tana iri-iri har ma ikwantan ma sula ganin abubuwan da suke. Ni ina goyon baya a mai rasu.
Inchiruak Abu, ɗan ƙungiyar Farafulla Agadez, ya bayyana cewa su daman ba su goyi bayan kafa sansanin ƴan gudun hijira a Agadez ba.
Muna cikin wani da busayar da wannan abu, saboda muna tsammani ba irin kalan mutanen da babu mu da ke kokowa ba su a samu kwanciyar hankali don a samu a ci gaba a samu rayuwa irin ta gari. Sai aka waye gari an kawo wasu mutane wa'anda ba mu san manufarsu ba, ba mu san zalalle dan adam duk da yake bisa doron kasa yana da haƙƙi, ya kamata a kare haƙƙinsa. To yau sai aka waye gari har ma sun yi an garin inci, saboda wadda ake kula da su lalle ba Niger take kula da su ba, kasashen waje duka wadda suke kula da su ba su kula da ƴan ƙasa. Mu tsoron da muke ma ya zaman toyir wannan tana yawa ma wata rana wani ya zo ya shigo ya kawo bindigogi ya kawo wani guba ya zuba magari shine ta hanyarsu. Ina goyon bayan wannan decision.
Tsawon shekaru biyar ƴan gudun hijira suka shafe a sansanin, kuma so biyu suna gudanar da zanga-zanga a gaban headquarter hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Agadez, inda suka buƙaci da a gaggauta biya musu buƙatunsu ta amincewa da su ƴan gudun hijira da ma gaggauta mai da su ƙasashen Turai. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud. Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya sauraren mu a shafukan mu ta internet voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Isiyaku Bala magatakardan kungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanne, kuma magatakardan kungiyar a yammacin Afirka wanda yake mana bayani akan abubuwan da ke haddasa hatsarin manyan motoci a hanyar Nijar. Ga kuma ci gaban tattaunawarsa da wakilin Haruna da Mamman Bako.
Muna yi musamman bangaren musamman direbobi, wani bi akwai waɗanda don su samu su yi doguwar tafiya, akwai abubuwan da suke haɗiya wanda ke sa wasu kwana ba zai ɗauke su ba, kuma wannan shi ma an gano cewa shi na kawo hatsarin wannan abin.
Wallahi Haruna, zan iya faɗa maka wani abu guda, duka ɗan Adam kowa da irin halittar da Allah ya masa. To ba zan ce maka wane ko wane ko wane ba, domin Allah shi an masa ne, ya yi sanin mashayi, ya yi sanin wanda bai sha, wanda shaye-shayen shi ya yi zurfi da an gane shi an sani. Amma yau mafi yawancin direbobinmu da aka sani na jiya wa'anda aka zaton har yanzu suna ba suna ba cikin kashi 100, yanzu direbobin mu a kowace ka samu kashi 10 masu shaye-shaye, saboda duniya ta riga ta ci gaba. Kowane direba gurinsa daban na alheri ne, na shi gina gidan shi ko shi gina wata abu mai karuwar da shi, wannan shaye-shaye na da an ce ba a yi ba. Bai yi wannan Allah shalitta bawa cikin mutum 100 a ce ba a samu wanda an da ci kasa ba. Amma wa'annan da an ga sai na jiya a ce direbobi suna shaye-shaye na suke wannan na sefo. Shashayen na direbobinmu da dama na ce maka cikin 100% cikin kashi 100 na direbobinmu, kashi 10 na yadda za ka samu masu shashaye, ko direbobin Dizref, ko direbobin Jalaf, ko direbobin Talam, dukkan yi direba na yanzu duka yamma bagana wanga shashaye na yi ba irin na da an yi wannan shirme da kasan da za ka ganin kowane irin halitta za ka ganin suna shashaye ko lawa an baji direbobin sun ji wa da suka bari shi. Kenan
yanzu magatakarda yalla irin hatsurtsuran da kuke samu, yalla ga shekara kuna aiki yake sashin, yalla wannan hatsurtsura da motocin kuke samu, yalla kamar ko yawan hatsurtsuran ko yawan mutanen da ke rasa rayukansu, yalla ana ai akwatafta abinda yalla kukai kijitiga wata kila.
Eto ana haɗuɗɗura, amma ban da kimanin mota nawa sun ka samu haɗura da mutum nawa sun ko ba gaskiya ba, ana yi domin waɗanda motocin da suka kwanta ba su kashe mutum ba, akwai wanda an samu mutuwar mutane ɗaya biyu daga ciki, an samu wannan rashin rayuka sai dai mu ce wanda Allah sa abin gashi Allah ya yahe masa, kuma da muka saurari Allah ya mun cika da imani. Ba ni in ce maka mota kaza ko kaza ba mu kisashi hannuwa, amma kisashi wannan yadda za a samu shi sai ga gendarmeri ko police su suke arrestate ka da accident.
To da ƙarshe tunda ana ganin haɗurɗuran da ake samu mahiyawanci suna nasaba da rashin girmama ƙa'idoji na toki code de la route, yalla wane tambihi za ka wa su direbobi domin su yi la'akari da wannan, su kiyaye wa kansu waɗannan haɗurɗura da hatsarurruka na dukiya da na rayuka?
To ka san shi al'amari na bin ƙa'idodin tuki, babu irin da yake cewa duk wanda ya karanta wanda ya san muhimmancinsa, kuma wanda bai karanta ba zai iya gane ba. Abinda nake gaya maka ai na yi maka bayanin gaugawa. Malam Haruna, ko ka karanta kwadda in ka ce gaugawa za ka sa cikin rayuwarka ba za ka kai gaya ba. Kwadda guzo yana a yi respectin kwadda a bana na farko ga dare bai yasanta shi. To amma har matso kana aiki tare da gaugawa, to ko ka san kwadda bari shi za ka yi, don gaugawa na keɓe kwadda kan nan za ta yi ta baka naka littunari can daban. Ka zo ka aikata abin da bai cancanta ba. Ya cancanta direbobi su san muhimmancin yin akwad ko ba gaskiya ba. Shi kwad yana ba mu abubuwa da dama, kamar magana ce tsakankani na da kai, in ka karanta kwad la karanta kwad, in mun ka taho da junanmu inda dagana inda ranana, kamar muna iya mu juna magana ba cikin na ɗaga ma hannu ba, akwai magana da za ka iya min da hitubu ko da wasu abubuwa, na san abin da kake yi gare ni, kuma na san ka yi ni gaskiya ko kana matse. Shi nan ne muhimmancin kwad, kuma lalawuri da ka zo ka ga falo da finalization kenan, kana gane abin da yake nishi kenan. Ka ga wasu abubuwa inda ana amfani da karatun kwad kenan na haya, ko miye ne za a samu zai zama to da gagge ba da yawa.
To a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar da Isiyaku Bala, magatakardan ƙungiyar direbobin manyan motoci a birnin Kwanne. Yanzu a madadin shi baƙon namu Isiyaku Bala, da wakilinmu a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Creation da ta hada mana sauti. Baba Yako Makeri daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko na cewa muna kira ga Bola Ahmed Tinubu da Alhaji Atiku Abubakar cikin su duk wanda Allah ya bashi ragaman shugabancin Najeriya. Muna fatan yayi adalci banda nuna bambancin addini ko kabilanci ko kuma bangaranci. Daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Kurufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace zafafa kai hare-haren ta'addanci da yan ta'adda suke yi a jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina da Neja. Abin tashin hankali ne. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalar. Daga ƙarshe nake addu'a Allah kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da yake bamu tsoro a ƙasarmu Najeriya. Amin summa amin. Wannan kuma sako haɗin gwiwa ne daga Usman Kasim Kiringim na Arewa a jihar da magarama a jamhuriyar Nijar tare da magaji sojan Kiringim Arewa da Abari Abdullahi Kiringim da Ibrahim Yakubu Kiringim. Suka ce assalamu alaikum murya Amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. Hakika shirin daukar sabbin malaman sakandare da gwamnatin Nijar take yi ba tare da sun yi jarrabawa ba. Hakan babban kalubale ne ga harkar ilimi a ƙasar Nijar. Allah dai ya kyauta. Wajen sako ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce muna kira ga shugabanninmu da su mayar da hankali akan matsalar tsaro da ƙasarmu ke fama da shi a maimakon zaɓen shekarar 2023 da suka mayar da hankalinsu a kai domin dai sai da kwanciyar hankali da sukuni sa'annan zaɓen zai yiwu. To ina amfanin baƙi ba rai. Allah ya kyauta. Sako mu na gaba na cewa salam VOA Hausa. Muna taya Sanata Ibrahim Murnan Nadashi wazirin masarautar Katsina da fatan Allah ya taya shi riko ya bashi ikon sauke nauyi da aka dora masa. Sako daga Namairo Umar Makira da Yahaya Dano Azare. Sako mu na ƙarshe ya fito ne daga Yusuf Maileda Gololo a jihar Bauchin Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Ku bani dama da yana kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Bala Abdul Qadir Kaura ya taimaka ya mana hanya da lambatuwa cikin Gololo ganin damuna ta zauna saboda lalacewar gidajen jama'a da gonakin su. To madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kyiv a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mamban kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da kasar ta yi a kokarin zama mamban tarayyar Turai, abinda Ursula ta rubuta kenan a wani sakon Twitter. A yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tunkarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka, masu zanga-zangar da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba a hukumace sun tattara a wajen taron don yin zanga-zanga. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden ke maraftar shugabannin ƙasashe a taron kolin na nahiyoyin Amurka, inda matsalar ƙaurar baki ta zama wani babban batu a nahiyoyin, masu fafutukar kare haƙoƙin baƙin haure sun buƙaci a warware batun matsayin baki marasa takardun zama ƙasa a Amurka. A yau Asabar, shugaba Joe Biden zai ziyarci jihar New Mexico don yin magana game da kokarin da gwamnatinsa ke yi na shawo kan gobarar daji, yayin da mazauna yankin suka fusata akan yadda jami'an gwamnatin tarayya suka bar wutar da ake tadawa da nufin raya gandun daji ta bazu ta kai inda ba za a iya shawo kanta ba, lamarin da kuma ya haddasa gobarar daji mafi girma da aka taba gani a tarihin jihar.
To masu raro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu namu na yanzu. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 abubuwan Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya daidaita mana sauti da Nashwan Kelly. Baba ya ko makiri ne, ke sallama da ku. Assalamu alaikum.